الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يوم ومساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرما سركين لمامان سركين معلمان سوكوتو وما وكيل سركين مسلمي أولا زما الله يقارى وسركين مسلمي درجة الله يقارى مسلاكية الله مدوككين سركي يقارى مس إيمان dattawan wannan masallaci kuma sarakai kuma dattawan arziki sauran malamai iyaye ƴan uwa dalibai duka muna ma juna fatan alkhairi muna gukon Allah subhanahu wataala ya taimake mu a gurguje minti 40 ne muke da shi wanda za mu tattauna mas'alar da nake son mu tattauna akan ta abinda zan yi magana akan sa insha Allah ta'ala shine tsara harshe musamman wannan hali da nake ciki na hadarin sa a fili yake da kuma abinda yake jawo mana na karkasa abinda zan yi magana akan sa gida-gida domin in sauwaka ma kaina kuma sannan domin aji dadin fahimtar abin da zan gabatar insha Allah ta'ala abu na farko shine harshe a harshen Larabci kalmar sa ta lamun da sinun da nun babban malamin lugha al-imam ibn Ahmad ibn Faris a cikin littafin sa mu'jam maqayis al-lugha yace ana amfani da shi ne a dukkan abin da ya zama yana da tsauri duk abin da ya zama mai tsauri to balarabe yana amfani da wannan kalmar ta lasana kaga tun daga nan mutum zai fahimci harshe ashe wani abu ne mai tsauri shi yasa masu al-mu'jamul wasit majma'ul lugha al-arabiyya bil qahira suka yi tarifin harshe da cewa jismul lahmiyyun mustaqilun mutaharrikun yakunu fil fami wa yasluhu litadhawwuqi wal bal'i wal nutqi harshe wani jiki ne wanda jikin nan nama ne kaga ba kashi a cikin sa kamar yadda Bahaushe yake cewa ko da yake zuciya yake wannan kirarin yake cewa zuciya ba ta da kashi to shi ma harshe ba kashi a jikinsa zallar tsoka ce shi mutaharrikun kuma wanda yake motsi a jikin dan adam babu abin da yake motsi da harshe yake Allah ta'ala ya halicce shi ya sanya shi a cikin baki domin fa'idoji guda uku manya-manya abu na farko da shi ake ɗanɗano abu na biyu yana taimakawa makwabcinsa wato haƙuri wajen tauna abu na uku babba ko ka ce mafi girma shine magana waɗannan ababen guda uku su ne ayyukan harshe da Allah ta'ala ya zaɓi baki ya aje shi a cikinsa saboda hikimarsa da wannan cewarsa subhanahu wa ta'ala wannan a taƙaice ke harshe ɗan uwa masu albarka ni'ima ne daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ya wa ɗan adam shi yasa cikin ni'imomin da Allah yake ƙirga wa ɗan adam akwai harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan ar-rahman Allah madaukakin sarki shi ne mai rahama 'allama al-qur'ana shi ne wanda ya karantar da Al-Qur'ani khalaqal insana shi ne ya halicci dan adam sai ya zabi ni'ima mai girma bayan ya ce khalaqal insana sai ya ce allamahu al-bayan Allah subhanahu wataala shi ne ya koya wa dan adam iya isar da sako iya isar da sako babban malamin tafsiri babban malamin usuli fiqhi da fikhu al-allama al-sa'di rahmatullahi alayhi a tafsirin sa yace wannan bayanin ya kunshi bayanai biyu ko dai ya kasance abin nan al-bayan al-nutqi ko kuma ya kasance al-bayan al-khatti ko dai iya isar da sakon nan da harshe wanda shine jagora ko kuma iya isar da sako a rubuce Allah ta'ala a wata ayar yana lissafawa ko a wasu ayoyin yana cewa alam naj'al lahu aynayni wa lisanan wa shafataini wa hadaynahu najdaini alam naj'al lahu aynayni shin yanzu dan adam ba mu sanya masa idanuwa guda biyu ba wa lisanan ashe ba mu sanya masa harshe a matsayin ni'ima babba wa shafatai sannan muka sa masa labba guda biyu ba wa hadaynahu najdaini sannan muka nuna masa hanyoyi guda biyu hanyar shiriya da hanyar bata a waɗannan ayoyi su ma Allah subhanahu wataala yana tuna wa dan adam a matsayin halittarsa ni'imar da ya masa mai girma ita ce ni'ima ta harshe harshe yana da wasu siffofi waɗanda ba za a same su ba a cikin wasu gaɓoɓi na ɗan adam daga ciki da shi ake ɗanɗano kamar yadda muka faɗi a cikin tarihin ɗanɗano kuma na ɗaya daga cikin abin da suke cewa alhawasul khams wato wasu kafafe na'urori guda biyar da Allah ta'ala ya sa su a jikin ɗan adam wanda da su yake jin saƙo da su yake gane abubuwa kuma da su ake kaiwa a samu abin da malamai suke cewa ilmul yaqin wato ilmi na tabbas harshe da shi ake al-fawq ɗanɗano cikin biyar ɗin sauran hudun su ne gani da ido ji da kunne shaƙa da hanci taɓawa da hannu waɗannan su ne al-hawasul khams wato kafafan jin saƙo da gane ababe da samun tabbas guda biyar to harshe na cikinsu sifarsa ta biyu annahu alatun nutq da shi ake magana da shi ɗan adam yake magana har larabawa suna cewa ɗan adam abibi ne fa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisanihi لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم لسان الفتى نصف من أدم رب سشين هرشا سا ونصف فؤاده ربكم زوتي السا إن كتير وأن أبا بانه دابي أجكن أن أدم فلم يبق إلا صورة اللحم والدم نجز حيكم ce abin da ya ragu a jikin ɗan adam kawai shine kiyar halittarsa ta jini da tsoka amma waɗannan su ne fa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisani ɗan adam waɗannan ababan guda biyu su suke sa a ga darajarsa ko da ɗan ƙarami ne idan yana da waɗannan ababan guda biyu waɗanda su ma ƙanana ne a jikinsa a halittarsu amma manya-manya ne na uku ɗan adam harshe shi ne mafitar haruffa daga cikin manya-manyan mafitar haruffa da ake da su al-makharijur ra'isa to shi ne jagoransu wanda a ƙarƙashinsa akwai mafita ɗaiɗai har goma a cikin 17 ɗin nan مخارج الحروف 17 الذي الذي يختاره من اختار وشيني يقع شهر فهوما ما فتاك انا لا بدا هوما سنن هرفا هوما شاتا فسكي فتوا لغا harshe. Sauran ne aka raba wa leɓe ko labba, aka raba wa hanci ko karhanci, ko aka raba wa jaufu. Amma 18 a cikin 28 to harshe ya ɗiba. Mun ga wannan ba ƙaramar daraja ba ce. Na hudu, Balarabe a cikin hikimarsa kuma da Ƙur'ani ya sauka, kawai kai tsaye Balarabe yana cewa harshe yare sai ce shi ne harshe ba. Shi yasa Ƙur'ani shi da ya tashi ma sauka kwata-kwata bai faɗi luha ba, bai faɗi yare ba. Sai dai ya ce ne lisanun ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kaga lisan am ambace shi har sau biyu, lisanun ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kaga duk inda Allah zai ambaci yare to da harshe yake amfani, saboda yadda ya kwashe waɗancan haruffa waɗanda da su ake gina kalma, ita kuma kalma da ita ake gina magana, magana kuma ba yiwuwa ka yi ta ba tare da wani yare ba. Sannan sifarsa ta biyar, a jikin ɗan adam kakaf babu abin da yake motsi cikin sauƙi kamarsa. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ينا چي وادا أچي وتقبع ذاتي أيكن دا حرشي كي أجكن دا أدب ورسا تزاعا أقوي وانا سنا أرسا مغانا چي دا مغانا يكي چي أقوي ما 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 سو مغانا تا الخير أقوي كما ما سو مغانا كيشي الخير. Akwai mutumin da in ka cire awanni shi 24 da yake yi a yini, to da wuya ka iya cire awanni 10 na shiru, face harshensa na motsi yana aiki, ƙila a gidan rediyo yake aiki, ƙila malamin makaranta ne a wancan gefen, ƙila ɗan kamale, ƙila ɗan gambara ne. Kaga duk akwai su da harshe suke aiki. To babu abin da ke aiki a jikin ɗan adam motsi cikin sauƙi ba tare da an gaji ba kamar harshe. Sifarsa ta shida, da shi ne zuciya take samun istiƙama. Magabata sun kasance suna auna hankalin mutum da natsuwarsa da abin da ke fitowa daga harshensa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa, yana cewa la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hadisi ne ingantacce ko hasan, al-Imam Ahmad ya rawaito shi, al-Allama Ahmad Shakir rahmatullahi alaihi ya hassana shi da shi da waninsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin bawa ba zai setu ba har sai zuciyarsa ta setu, sannan zuciyarsa ba za ta setu ba har sai harshensa ya setu. Kaga wannan haɗari ne babba. Sifarsa ta bakwai shi ne mafi haɗarin gaba a jikin ɗan adam. Malamai suka ce shi yasa duk a jikin ɗan adam ba abinda aka sawa kofa kofofi biyu sai shi, hatta al'aura ba ta da kofa, amma harshe sai aka sa masa kofofi biyu, get biyu, ƙaure biyu. Ƙaure na farko shi ne labba, in aka ɗaga su ba za a ga harshe ba, sai aka sa masa kuma wani ƙauren da ya fi wannan ƙyauren na waje, shi ne haƙuri. In aka dafe haka shi ke, saboda haɗarin shi. Ƙofa biyu, ka duba a jikinka kakaf wani abu ne aka masa wannan kariya, aka masa wannan sitira, aka tsare shi kai ya fito kamar harshe.
sifar da ta tabbas dukkan gabobin tsoransa suke ji shi yasa in aka tashi da safe to sai sun kawo masa gaisuwa sun hada shi da Allah cewa don Allah kai ja musu bala'i harshe take gabobi kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu riwaya al-Imam Tirmidhi hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza asbaha ibnu adam اصبحت الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان وجدت وجدنا اذا سافيا دان ادم يواي غري غبوبن سما سكا واي غري تو دكنن سنا زوا سي وحرشي ماجيا شيني تكفر سنا مسا ماجيا سنا حدا شي دا الله suna cewa dan Allah ka setu in ka setu za mu setu in ka karkace kuma za mu karkace sifar satara shine dukkan gabobi suna koke a game da kaifin shi wancan hakuri suke bashi suna masa magiya suna lallasar sa nan kuma dukkanin su kowace gaba tsoron shi take ji saboda kaifin sa kamar yadda sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon sa yace laysa shay'un min al-jasad illa yashku dharab al-lisan ala iddati babu wata gaba a jikin dan adam face tana jin tsoron kaifin harshe saboda tsananin kaifin da yake da shi tana kuka game da wannan kaifin da harshe yake da shi sifarsa ta goma duk mafi yawancin zulubai ta harshe ake yin su mafi yawancin zulubai ta harshe ake yin su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aksabu khataya ibni adama fi lisani mafi yawancin zulubai da dan adam yake aikatawa wallahi daga harshen sa suke na 11 sifarsa ta 11 annahu aktharu ma yudkhilu an-nasa an-nar shine mafi in ya kasance mafi yawancin zunubai da gare shi suke to shine kuma mafi abin da yafi shigar da mutane wuta wanda ba ya tabbata a cikin hadisi sifarsa ta 12 ne dadi da shi ake ambaton Allah subhanahu wataala da shi ake zikiri kuma yana ɗaya daga cikin mafi girman ababen da ake neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da shi kuma cikin sauki ga saukin ibada ibada ce mai sauki shi zikiri sannan kuma ga yawan lada ga samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ga sa ka ka huta domin harshe dai an faɗa mana shi ya fi aiki kuma kullum so yake a motsa shi in ba motsa shi ba tsani yake ka motsa shi da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sufufin guda 12 wasu ku za su iya hasasu wasu amma dai waɗannan suna cikin mafi fitowa fili domin fahimci hadarin harshe harshe tsoka ce wacce take mafi hadari a jikin ɗan adam shi yasa sayyiduna abubakar radiyallahu anhu sai ya zauna sai ya fito da harshensa haka sai ya rike shi ya jawo shi haka ya rike sai ce hadha alladhi awqa'ana fi mahalik yace wannan shi ne ya afkan da mu cikin halaka shi shi din da mu cikin halaka fir'aunu da harshe ya halaka duk abin da ake faɗi na fir'aunu a cikin qur'ani mafi girman abin da ya da harshe yayi ma alimtu lakum min ilahin ghayr ana rabbukum al-a'la أو خذني يا هامان على الطير إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا حاجتك جباكيدا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين kaga duk harshe yake faɗi. To me ake nufi da tsara harshe? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa Al-Jawab al-Kafi ko Ad-Da'u wad-Dawa' yace wa amma al-lafazat amma ababan da harshe ke furtawa fahibzuha to ya ake a tsare bi alla yakhruja lafzatun da'i'at bi alla yukhrija lafzatan da'i'at kada musulmi ya fitar da wani lafazi wanda yake na banza lafazin da zai tafi kawai haka nan bai dawo maka da wani abu na fa'ida ba bi alla yatakallama illa fi ma yarju fihi ar-ribha wa az-ziyadata fi dini kada musulmi ya furta wani abu face abin da zai samu riba da daɗin riba a cikin addininsa kaga ba harshe ba ana nufi cewa a kulle shi duk ai magana bace a'a ayi magana amma maganar katta kasance babu riba ta addini a cikin ta fa idza arada an yatakallama bil kalimati nadha idan musulmi zai yi magana da kalma daya to ya duba hal fiha ribhun wa fa'idatun am la shin a ciki akwai ribar da zai samu ta addini akwai wani abu da zai dadu a cikin littafin sa na lada da sakamako saboda haka fala yubayyiha fa in lam yakul fiha ribhun amsaka anha idan mutun ya tsaya ya duba ya ga maganar da zai yi ba riba a ciki ba za ta jawo masa wani amfani a cikin addinin sa ba to ya kame kai ne wa in kana fiha ribhun idan kuma akwai riba a ciki nazara sai ya tsaya kuma ya sake aunawa hal tafutu biha kalimatu bihi arbahu minha yanzu wannan kalmar da zan faɗi shin ba wanda ta fita ba wanda ta fita riba ba zan iya ɗauko wanda ta fi wannan ba in sa ta a makofinta domin lada na ya ƙaru domin ribar da nake so in samu a wajen Allah ta daɗu saboda haka fala yuzayyiha bihadi kayyar tozar ta waccan da ta fi saboda wanda aka fi ku duba yadda yake koya mana fiqhul awlawiyat ko fiqhul tartibil a'mal na farko mutum ya duba akwai fa'ida ta addini a cikin wannan magana sannan in san samu ne ya nemo wata wadda ta fi ta shin wannan wanda yake sanya yin ba za ta hana shi samun wadda ta fi ta ba in akwai wadda ta fi ta to ya dauko wadda ta fi ya yi amfani da ita ya sa ta a gurbinta ita wannan da aka fi aje ta a gefe guda malamanmu suna cewa daga cikin abin da zai taimaki mutum duk abin da in yana son zuciyarsa ta nasu to ya riƙa auna me zai faɗi in kana son ka samu nasuwa so nawa mutum da kansa zai zo ya yi magana daga baya kuma ya zo shi kaɗai ya zo na shida ya sani dan adam ya tsinci kansa a wannan matakin so tayin da zai zo ya yi wata magana da kansa ba da dadewa ba yanzu ya gama sai ya koma ya dawo ko sai ya zuce shi fa bata nasu ba da wannan abin da yake ɗan uwa masu albarka mu sani tsara harshe shi ne abin da ya fi kowane abu wahala tsarewa al-Imam Ibn al-Qayyim dai yana da wata magana mai tsada yake cewa min al-ajab daga cikin abu mai ban mamaki annal insana lallai mutum yahunu alayhi at-tahaffuz wal ihtiraz min akli al-haram wal zulm wal zina wal sariqati wa shurbi al-khamr zaka iya samun mutum cikin sauki ya iya barin cin haram ba zai ci haram ba baya zalunci baya zina baya sata baya shan giya wa min an-nazari al-muharram wa ghayri dhalik sannan ya iya tsara idansa da ganinsa daga kallon abin da yake haram amma wa yasubu alayhi at-tahaffuz min harakati lisani amma kuma ya zama cikin abin da yake masa wahala shine tsara harshen sa ko wanda mu zai iya buga misali inda za a kyale shi zaka samu mutum kamili a komai ba baka tuhuma shi da komai amma harshen sa yafi takobin Hajjaju kaifi hatta tara rajul yashabu ilayhi bid-din waz-zuhd wal-ibadati zaka iya samun mutum in za a buga misalin mutum mai gudun duniya da huku da addini da yawan ibada to sai a ce shine amma hu ya takallamu bil kalimati min sahbillah yulqa abinda la yulqilaha bana amma sai su ci harshen sa ya tafadin miyagun maganganun da hushin Allah suke ja masa amma shi bai damu ba ya ci can jarabawa can babbar jarabawa ce bi ya tsallake ya ci excellent, excellent distinction. A1, A1, A1. Amma da an zo bangaren harshe F9. Zero bai da komai. To wannan yana cike, kun ga shine mafi hadarin abin da dan adam yake mafi wahalar tsarewa a cikin dan adam. Nasu san hadisi Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo waɗanda suke gargadi da tsoratarwa a game da harshe da kuma umarni da tsare shi Allah ta'ala yana zargin masu imani ne ba lokacin hadisul ifki lokacin da aka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na Aisha kagi akan abin da ba ta da ilimi akan sa ba ta san shi ba munafikai suka fara amma wani abun da zai baka mamaki sai ya zama mummunai ma sun afka a ciki iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim yadda Allah yace a lokacin da kuke karbar wannan abun kuna yada shi a tsakaninku da hansunanku وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وكرهن فئي دا باكونن فابابن دا باكو دا ilimi akai وتحسبونه هينا كنا تصمانو wannan abun da kuke fadi abu ne mai sauki ka gani ko da za a baka listin sahabban da suka shiga cikin wannan musiba sai ka sha mamaki manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu jarabawa wani za a ji matansu da mazansu ka san mu muna da son ta aiki in mai magana ya zo da maganar su to ba ma iya shi sai mun tofa namu mu ba to irin wannan din nan ne to ko ka ji dai abin da ake yadawa to daga wannan tambayar ce to ya bude kofa me kenan shi ma ya ji ba shi me kenan kaddai sai ya shiru kuma kaddai sai ya shiru shi labarin abin da ya kamata da zai mun shiru ma kwarai labarin da za a yi shi sai a fara Allah shi kyauta ne ta Allah dai kyauta to ana nan fa sai an furta to shine wannan wa tahsabuna muhayyina kuna daukar abu ne mai sauki amma huwa inda Allahi azim amma abu ne babba a wajen Allah abinda Allah madaukakin sarki zai saukar da sura ayi mata wata irin shimfiɗa wacce babu wata sura a cikin alqur'ani da aka fara aka ce suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun kaga ji shimfiɗar da aka bata fawatibus suwar ababen da ake buɗe surori da su suratul yunus ta bambanta da kowace sura to kaga wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabinsa sayyidina mu'adh wanda ya nada masa kambi na sayyidul ulama shine sarkin malamai sayyidina mu'adh bin jabal manzo Allah sama ya kalli shi yace kuffa alayka hada yace wannan ka kama shi ka tsare shi سيدنا معاذ يشير وإنا لمؤاخذون bima natakallamu bihi. Yanzu ya ma'aikin Allah ranar lahira za a kama mu da abin da muke magana da shi, har shefa shi nake magana da shi, magana kuma za a ce ba za mu yi ta bane. Sai manzo ya ce sakilatka ummuka ya Mu'adh wa in kuntu a'udduka min fuqaha'il madinati. Shi kai Mu'adh, da ma dai mahaifiyarka ta yi wabanka, wato abinda ka faɗi ba kamar kai kamata ya faɗi ba, ko wannan maganar da kai girmanta ya kai da baka nan a duniya. Ni dai ina tsammanin ka kana da fahimta, kana cikin masu fiqh a cikin mutanen Madina. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa asa'idu al-sinatihim. Shin yanzu akwai abin da ke afkar da mutane ya rubta su cikin wuta akan kuma tu akan fuskokinsu, ko kuma akan karhancinsu, ko kuma kundukucinsu? Face ababen da harsansu suke, harsunansu suke girba harshe. Al-Imam Ibn Rajab, in kuka duba Jami'ul Ulum wal Hikam, yana da sharhi mai kyau da yawa wannan hadisi. Ɗaliban ilimi mu duba wannan sharhin, ba mu da lokacin da za mu karanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wata wasiya, yace amlik alayka lisanak wa yas'aka baytuk wabki ala khati'atik. Musamman a lokacin fitinu, wata mas'ala ake jami'in jaka akan ta, kai ba ka da wani ilimi, ko wasu malamai manya-manya sun riga sun gama magana kan ta. Ba abinda ake Annabi sama ya baka umarni shine ka kama harshenka, ka zauna a gida haka fito. Wannan ka zauna a gida ana yi haka, shiga cikin fitina, sannan kai ka zauna kai kuka game da zunubanka da kurakuran da kake aikata, domin kurakuranka da cin abin da yake jawo fitina. الامام الحسن البصري رحمه الله عليه ان جماعه قال دينه من لم يحفظ لسانه. duk mutumin da bai tsara harshensa to bai ci addinin shi ba. Ka zama baka tsara harshenka, baka kama harshenka, me zan faɗi? Sai ka yi tunani, to mutum bai ci addinin sa ba. Inji al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi. Akwai maganganun magabata da al-Imam Ibn Abi Dunya ya kawo a cikin littafinsa As-Samt wa Hifz al-Lisan, sannan ikhtisarinsa da al-Imam As-Suyuti yayi Husn as-Samt fi as-Samt. Husn as-Samt fi as-Samt ya kawo waɗannan asar ɗin da yawa waɗanda suke kwamfasa kwakwalwa, kuma su yi wa mutum seti a game da kula da harshensa da kuma tsare harshensa. Kuma kowane ɓangare na malamai, malaman hadisi, malaman fiqh, malaman adabi, mawaƙa na larabci, kowannen su ya ba da gudunmuwa a game da tsare harshe, domin sun ɗauki cewa harshe mas'ala ce wacce ta kama da kuwar gadi a lokacin da takunkuminta ya kwanci. Aka ce gadi kuwarka ta kwanci, ya ce a kuwa kowa ce, yanzu ta zama ta kowa, to takunkuminta ya kwanci, saboda ka ba ta shiga ce shi kadai. To haka suka ɗauka cewa tsara harshe kuwar gadi ce a lokacin da takunkuminta ya kwanci. Shi yasa kowa daga cikinsu ya ba da gudunmuwa. In mutum ya shiga cin adadiyya na larabci, zai ga maganganu masu yawa a game da waɗannan. ‘Yan uwa masu albarka, malamai sun ambaci wasu sharuɗa masu muhimmanci a lokacin da mutum zai yi magana, sai maganarsa ta cika waɗannan sharuɗan, sannan zai yi magana. Na farko ya kasance maganar da zai yi ta zama za ta jawo masa amfani, sannan za ta jawo al’umma amfani, sannan wannan maganar tasa ba za ta jawo bala'i ba ga kansa, sannan ba za ta jawo wa al'umma ba. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, ya tsayaye maganar nan a inda ya cancanta a yi ta. Jefa magana a inda ya cancanta a yi ta. Wannan yana cikin ƙwarewa da kuma nuna hankalin mutum. Sannan abu na uku, in har zai yi magana, to ya tsaya daidai abin da ake bukata sai dai abin da ake bukata kai ya kara ka'ida ta hudu ita ce ya zabi lafuzzan da suka dace tun zai je gidan da aka yi mutuwa zai yi ta'aziyya shekka wannan abu da ya faru muna munna da shi kuma ya daura fuska ba dariya yake ba ya daura fuska kila har da kuka sai ce ga wannan abu da ya faru muna munna da shi muna munna da faruwarsa kuma ya daura fuska kila yana kuka ba wai dariya yake ba balle a ce a'a haka kawai ya faɗa har wannan kuka san sunan shi ko wani mai hikima yana ba mutum shawara yake ta usika fi nazmi al-kalam bi khamsati in kunta lil musi shafiqi muti'a la tarfalan sabab al-kalam wa waqtahu wal kayfa wal kam wal makana jami'a yace ina maka wasiya in zaka yi magana ka kula da ababe guda biyar in har zaka sauraro wasiya ta tausayin ka niki domin in baka ji wasiya ta da nasiha ta ba to watakila kai ka zama abin tausayi abu na banko shine sababul kalam me yasa zan yi magana akwai dalilin yin magana in ba dalili ka kama bakin ka kai shi lokacin yin magana ya cancanta in akwai matakin da shekarun ka ba su kai ka shiga cikin maganar da ake tattaunawa akwai matakin kai dalibin ilimi ne malamai suke tattaunawa kan mas'ala kai su ci gaba da tattaunawa kai ba ta ka bace akwai matakin kana cikin malamai tabbas amma wasu ɗan uwanka sun yi sun wadatar da kai kama bakin ka kai shi kaga wannan waqtu huke sannan alkaif ya zan yi magana ya zan yi ta sannan alkammu gwagwadon abin da zan yi magana da shi kun san a ƙwarewa saboda alkalamu fannu magana fanni ce art ne da ake koya akan tsara a lokacin da ake wa mutum training ya iya magana har ka kan kirga kalmomin da za ka yi amfani da su da jumlolin da za ka yi amfani da su manya-manyan mutane da suke zama manya shugabannin ƙasa gwamnoni a lokacin da ake musu training in za su fara mulki da sarakuna ana koya musu wannan in mutum ya karanta littafin Al-Jahiz Al-Mu'tazili Akhlaqul Muluk zai ga irin wannan yaya kamata sarki ya gaisuwa yaya kamata ya amsa gaisuwa yaya kamata ya magana da matar shi ma yaya kamata ya magana da ƴaƴansa yaya yake magana da baƙinsa duk sai da Al-Jahiz Al-Mu'tazili ya kawo a cikin littafin sa Akhlaqul Muluk daga ciki shine mutum ya katuno a lokacin da zai yi magana ya tuno da ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid duk abin da mutum yake rubuta yake yi to Allah ya aje wani mala'ika wanda yake mai tsawo ne kididdige abin da yake rubutawa kuma za a rubuta masa malamai suka ce yaktubu hasanatihi wa sayyi'ati wannan shine kauli raji domin akwai wanda suka ce yaktubu hasanatihi kawai wala yaktubu sayyi'atihi wasu kuma suka ce yaktubu sayyi'ati wala yaktubu hasanatihi a yaktubu hasanatihi wa sayyi'ati kyawawan maga abinda kake faɗa muke faɗa da munanan da muke faɗa wal iyazu billah duka suna sannan in zai yi magana ya bujirar da magana zuwa ga shari'a shin maganan nan da zan yi shari'a ta yadda da ita maslahar ta kuma a rayuwar al'umma akwai wanda in yi magana to bom ya jefa na ƙara minti na kai lokaci na ke nan cif minti 40 to zan rufe da wata magana da al-Imam Shatibi al-Usuli ya yi a cikin littafin sa al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a tana da matukar muhimmanci zan karanta ta da larabcinta yace wa dhab faslun ليس كل ما يعلم يطلب نشره هو ليس كل ما يعلم يطلب نشره ba kowane abu aka sani ake neman ka yada shi ba. Kun fahimci wannan taken nasa? Al-Imam Ash-Shafi'i wannan littafin nasa na usulu na al-muwafaqat littafi ne da yake training din masu fatawa da malamai masu karantarwa da kuma alƙalai. Kaga wannan jagoran al'umma ne da shugabanni ma wanda suke son su kai mataki na istinbati a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko a ƙarshen littafin ya kawo wannan maganar tasa. Faslun laysa kullu ma yu'lamu yutlabu nashr. Ba kowane abu aka sani ake neman ka yada shi ba. Akwai ilimin da ba lokacin ake bukata. Shi yasa wani malami dan wannan zamani ya rubuta wannan littafin sa ne sa'ida, ya sa masa suna fiqhu kitmani al-ilm. Akwai lokacin da ake koyi ilimi. Ai da gaske ya kawo rare da yawa da nassosa na shari'a. Ilimi ne tabbas dan shi ilimi, amma ba a bukata ka sanar da wani a lokacin. Daga ciki sun kawo ba da fatawa ga mutanen da suke banna ɗan ta'adda akan matsalar da za su yi amfani da ita ka ziga su je su ci gaba da ta'addancin su. Ya halasta su kai musu yi maka tambaya haka yake abun, sai ka ki ba su amsa, ka koye musu abin da ka sani. Ya halasta ilimin da kake ganin zai jawo fitina, ya halasta ka koyi ko fitina kanka ko kuma fitina ga al'umma. To ga abin da yake cewa wadabitu annaka ta'ridu mas'alataka 'ala ash-shari'ati. Ka'idar yin magana ta ilimi, farko abin da ake bukata mas'alar da kake son kai magana akan ta, to ka kai ta ka bijirar da ita ga shari'a Allah, littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce fa in sahat fi mizaniha, idan wannan mas'alar ta ka ta inganta a cikin shari'ar Allah a ma'auninta, fanzu fi ma'aliha bin nisbati ila halin zamani wa ahli. To daga nan kuma sai ka duba ka ga halin zamani da halin mutanen zamanin, shin sun cancanta ka faɗa musu wannan abu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ne ya ce wa mu'adda kullum mu'azza ya ce masa a tadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Qala mu'adda Allah wa rasuluhu a'lam. Qala rasul sallallahu haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a. Qala afala ubashshiru an-nasa qala la tubashshiru fa yattaki. Kaga halu zaman wa halu ahlihi. Amma da Mu'az ya ga an setu natsuwa ta kai, an fahimci abubuwa da yawa, wannan illar da ta sa manzon Allah su sanar ya ce kai ya faɗa wa mutane wannan ilimin ta kawo, sai ya karantar da su. Gashi mu ma mun ji kuma muna ta ji. To abu na biyu ke sai ya ce fa illam yu'addi fikruha ila mafsadati fa'aridha fi dhihnika 'ala al-uqud. Ce idan ka tabbatar da cewa wannan mas'alar taka ba za ta haifar da wata fitina wata banna ba a cikin al'umma, to ka sake sa ta a cikin kwakwalwarka ka duba ta ka ga ta dace da hankalin mutane wanda zaka faɗa musu wannan za su iya dauka. Ilimin da zaka karantar da dan digiri a jami'a ba za ka zo karantar da dan firamare shi ba, in ka masa sai ya halaka. Sai ce fa in qabilatha falaka an tatakallama fiha, in ta tsallake duka waɗannan shari'a shari'a ta ka kalli halin mutane ka kalli zamanin su ka kalli hankulan su, to babu laifi kai ka faɗi wannan magana. Amma ita ma ka ji, sai ya ce in ma alal umumi in kanat mimma taqbaluha al-uqulu alal umum. Ko dai ka faɗa wa mutane gabaki daya in kana ganin hankulan su za su fahimta dukkan su, wa imma ala al-khususi ko kuma ka ware wasu ka faɗa musu su a lokacin za su iya ɗauka. In kana ghayra la'iqatin bil umum, idan ba ta dace da cewa a gane a faɗa wa kowa ba. Sai ya ce wa in lam yakun li mas'alatika hadha al-masaru fas-sukutu anha huwa al-jari ala wifqi al-maslahati ash-shar'iyyati wal-aqliyyah. Idan waɗannan ma'aunan da aka baka kaga mas'ala ka dubbata dace da su bata bata ka dora su a ma'aunanta duka ba su kai ba to abin da yafi shine ka kame kai shi shine alkhairi anan kun ji inda shiru yafi magana to don Allah ƴan uwa musamman mu da nake saha ta karatu mai aiki da wannan nasiha mu je mu duba ta wanda yake da bugun da na al-muwafaqat fi usul ash-shari'a min mujalladi 2 juz'ai 4 to zai samu wannan a juz'i na 4 sai ya je duba shafi da ya dace da nashi a shafin da na dauko wannan shafi na 158 bugun al-maktabatu at-tawfiqiyya na al-qahira masa tsaya mu duba wannan magana sosai mu duba ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tsara harsunan mu Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka ba mu ikon tsara harsunan mu kar ka sa harsunan mu su fiye cikin wuta ya Allah ka sa duk abin da zamu faɗi da harshen mu ya zama cikin abin da kai yadda da shi kuma zai mana farin ciki zai farin ciki da shi a kabarin mu da ranar lahira ina mana fatan alkhairi ina godiya game da wannan damar da aka bani Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa abin da muka ji duka ya amfane mu kurakuran da ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mini Allah ya ba ku ikon fahimtar su da ikon gyara mani da ikon gyarawa ga baki daya sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in